mais. Mas o Mix sem o VRM não faz sentido.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Talata 23 ga watan Mayu na shekarar 2023. A cikin shirin namu na yanzu ku ji yadda wasu 'yan Najeriya ke bayyana ra'ayoyinsu dangane da mulkin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da ke karewa a mako mai zuwa. Sannan kuma za mu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan wannan batu. Muna kuma tafa da labaran wasanni daga Nijar, amma kafin nan sai a gyara zama a sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran. A yau Talata, wani babban jami'in Rasha ya yi kirarin cewa sojojin Moscow sun dakile wani harin tsallaken iyaka daga Ukraine. Kuma Rasha ta kashe sama da mahara 70 a wata fafatawa da aka kwashe sa'o'i 24 ana yi. A cikin yanayin yaƙi, yana da wuya a tabbatar da sahihancin ikirarin game da farmakin da aka fara a jiya Litinin ko kuma ma wa ya kai shi. Moscow dai ta dora alhakin harin akan sojojin Ukraine da ke zagon ƙasa. Yayin da ita kuma Kiev ta ce san ba haka bane, bore ne daga masu adawa da Kremlin. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine, Hanna Maliya, ta faɗa a yau Talata cewa 'yan adawar Rasha da basu ji daɗin manufofin shugaban Rasha Vladimir Putin ba su ne suka kitsa harin. Waɗannan masu kishin ƙasar Rasha ne, bisa ga abin da muka fahimta. Mutane ne da suka yi wa gwamnatin Putin tawaye a cewarta. Da alama wani shugaban kungiyar Al-Shabab ya tsallake rijiya da baya a wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai Somalia, a cewar kakakin rundunar sojan Amurka a yankin Afirka da ake kira AFRICOM a takaice. Bayan binciken tantance barnar da aka yi a farmakin, rundunar AFRICOM na tunanin cewa wani shugaban kungiyar Al-Shabab ya jakata sakamakon harin. Abinda Laftanar Timothy S. Petrak, mai magana da yawon rundunar AFRICOM, ya fadawa muryar Amurka kenan a yau Talata. Petrak bai bayyana sunan shugaban na Al-Shabab da ya jakata a harin na ranar 20 ga watan Mayu ba, wanda aka kai a garin Jalib, inda 'yan Al-Shabab ke da ƙarfi mai tazarar kilomita 385 a kudu maso yammacin birnin Mogadishu. Sanarwar dai ta ce binciken farko da rundunar ta yi ya ce babu farar hula da ya jakata ko ya mutu. To, kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jamhuriyar Nijar ta bi sahun sauran kasashen duniya wajen tunawa da ranar yaƙi da cutar yoyon fitsari a duniya, wato ranar 23 ga watan Mayu na kowace shekara. Inda ministan kiwon lafiya na kasar a yau yayi bayani game da halin da ake ciki a Nijar da irin kokarin da gwamnatin kasar ke yi wajen kawar da matsalar kafin shekarar 2030. Wakilin muryar Amurka, Haruna Mamman Bako, na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton.
Ita dai cutar yoyon fitsari na kama ɗaya mata ne da ke samu matsala musamman saboda ƙanƙanan shekarunsu a wurin haihuwa ko daɗewa ana naƙuda ba tare da samun kulawa ta gaugawa ba daga ƙwararrun malaman kiwon lafiya. Abinda ke jefa matan da suka faɗa wannan halin cikin rayuwa ta ƙyama da matalauci da ta kunce rayuwa, a cewar Dr. Idi Iliyasu, mai nasara ministan kiwon lafiya na jamhuriyar Nijar, a lokacin da yake wa 'yan ƙasar jawabi ta kafofin yaɗa labarai na gwamnati a madadin hukumomin ƙasar albarkacin wannan ranar ta yaƙi da cutar yoyon fitsari a yau ta duniya. Ƙasar ta yi ƙoƙari, amma akwai sauran aiki a gaba. Ya kamata mu kakkaɓe kuma mu karkare cutar yoyon fitsari daga ƙasarmu. Wannan ko ba zai samu ba sai mun baiwa ɗiya mata damar kai ga asibitoci da ke kula da lafiyar ɗiya mata a ko ina ma'ana a cikin wannan kasar hasali ma ya kamata mazauna karkara a dama da su wajen yaki da ma waya kai game da wannan cutar ta yoyon fitsari domin a rinka rigakafin ta. Suma malaman asibitin sun yi amfani da wannan damar domin faɗakar da al'ummomin wannan kasar game da cutar ta yoyon fitsari.
Malama Ramatu Abdullahi nan nake asibiti babba. To lalle ne yau ne rana ta mata masu fama da yoyon fitsari. Ciwo ne da mata ne masu haihuwa suke fama da shi. Musamman mata waɗanda sun kasance ba sa awon ciki ko ko ba su zuwa asibiti. Abin matsala ta farko mai haihuwa da shi, misali a ce mace tana naƙuda ta zamna gida ba ta kai asibiti ba.
Daga bisani malamar asibitin da tace suna samun mata masu fama da wannan matsala a asibitocin su, musamman waɗanda ke tsallakowa daga tarayyar Najeriya, ta yi gargaɗi ga iya mata domin rigakafin kamuwa da cutar yoyon fitsari.
Mu dai jan hankalin da muke yi ga mata masu ciki, dan Allah da Annabi ana da ciki a zanyan awon ciki. A zanyan awon ciki kuma sannan a bar zama gida har ana haihuwa. Kuma sannan da kaji naƙuda ko ya take. Naƙuda ba dai take da ciwon ciki ba. Ko ya kai shi ta kai likita a duba maka a gani. Tunda kai ka zauna da gida da kai da jahili duk dai tunda baka san abin da ake ciki ba, kai baka iya yi maka kanka komai ba. Ka zauna gida abu har yayi kamari ko da za a zawa likita likitoci ba su iya yin komai. Kenan in ka kai kuma ga yoyon fitsari ka gani sai kuma hankuri.
Ita dai wannan matsalar kan haifar da rabuwar aure da zaran mata suka fada wannan tarkon saboda rashin hankuri da karamcin imanin waɗansu mazajen. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, batun taɓarɓarewar tsaro da kuma kuncin tattalin arziki suka fi zama abubuwan tattaunawa tsakanin 'yan Najeriya, musamman talakawa kan mulkin shugaba Buhari na shekaru takwas. Da alamu mutane kan yi magana akan waɗannan al'amura don su nuna cikin abubuwan da shugaban ya yi alkawari a gyarawa idan ya ɗare kujerar shugaban ƙasa. Daga Abuja ga rahoton Hauwa Umar.
Wallahi rayuwar nan akwai ban tsoro, abin ba ma ce komo, kasan kawai tana bukatan addu'a, tana bukatan addu'a. Kana gida damuwa, in ka fita ma gidan damuwa, kuma dole a fita nema abin da ba ci.
Irin bayanan jama'a kenan, da wasunsu duk da kalubalen da ake fuskanta kan ce a yi fatan alheri ko addu'o'i don samun sauki. Ga Farfesa Yusuf Usman da kan ba da gudunmawa ga lamuran tsaro, ya zama mai muhimmanci a nazarci asalin abubuwan da suka haddasa matsalar rashin tsaro da ya addabi wasu jihohin arewa maso yamma.
Me yasa jamhuriyar ta zama haka? Me yasa Najeriya ta tabarbare yanzu? Me yasa Kaduna ta tabarbare? Me yasa Birnin Gwari yanzu ya zama wurin da ba ta iya zuwa? To ba Abuja za a nemo amsoshin ba, wuraren nan za a koma a nemo amsoshin a zauna. Wannan rantsuwa da suka ɗauka, su tuna gobe kiyama Allah zai tambaye su ɗan siyasan ma, a koma a gyara. Saboda haka akwai inda soja zai iya yi, akwai kuma wanda soja ba zai yi wa ƙarfin tuba zai kawo ƙarshen wannan abun ba.
Fred Manjak tsohon ma'aikaci ne a ma'aikatar labaru wanda ke da larurar kafa kuma ya jajirce har ya yi ritaya, ya nuna korafin rashin samun kulawa ta musamman ga mutane irinsa, ba kamar ma waɗanda ko aikin ba su da damar yi ba.
Ba a barni na wala ka maki ke gan mutum ba. Ba zan gaya maka sunan country da na je ba lokacin da muke aiki. Muna airborne ban sani ba da muka sauka. Ga wheelchair a je, ni ne ni kawai mai nakasa a ciki. Aka ɗauko wheelchair na shiga aka kai ni mota har hotel, na je na zama kamar sarki. Na ce ta ka ga me nake yi a Najeriya ne at that point. A ƙarshe sai na tuna ni ai ni ɗan Najeriya ne. Da na dawo ba wheelchair na gani a nan biya Zikwe airport ba. Da ɗan sanda nan na dogaro inda ake neman taxi. In my own country, among my own people. Haba, wanne ƙasa ne wannan?
A wata amsa da ya bayar kan tsaro da makuncin rayuwa, mai taimakawa shugaba Buhari kan labaru Garba Shehu ya ce shugaba Buhari ya yi tsayin daka wajen rike amanar ƙasa, don haka jama'a ya dace kowa ya rika ba da haɗin kai don samun cikakkiyar nasara.
Barnaci ake wa al'umma, barnaci ake wa ƙasa, kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa. Ba wani bambanci na siyasa, babu ribar siyasa, don haka haɗa kai maganin wannan mutuna da baki da gwamnati ba ta jayayya da 'yan Najeriya kan wannan matsala. Kowa ya yi da cewa akwai abin da ke damun mutane, kuma zai zama abin da kai ci a yi makokari a jawo siyasa ci. Fatan mu shi ne duk wani ɗan Najeriya daga jihar Sokoto daga Katsina a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ba da cikakken goyon baya maganin da.
Wani sauyi a nan a ƙarshen gwamnatin Buhari shine rage ɗora matsalolin ƙasar kan tsohuwar gwamnatin PDP, inda gwamnatin ta APC kan ce ta ware maƙudan kuɗi a kowane ɓangare don kawo gyaran da ta yi alƙawari. Hauwa Umar, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To madalla a gaida Hauwa Umar da wannan rahoton. To har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu buɗe layin wayarmu, ku ɗan shaƙata da wannan waƙar.
Da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
ubangida na da zaka dauki zance na arado Allah da ka hai hasashe na
wanda bautar zuciya da ba ta tsirarwa ya zana tara abincin da wani cinyewa ya zana gina gida wanda ba shi dorewa ya zana tara tufafin da ba ni sanyawa ya zana dasa hasashen da ba shi dorewa ya zana shimfiɗa daula da ba ta dorewa ya zana ɗaura majanyin da za ya suncewa gidana da zaka dauki zance na da kai gyara kafin a gince kwana
ubangidana da zaka dauki zance na wallahi Allah da ka haye hasashe
banda bautar zuciya da ke
to madalla yanzu kuma za mu bude layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku game da gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a tsawon shekaru 8 sannan me kuke sa ran ganin sabuwar gwamnati za ta maida hankali a kai. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-2655. Hello dawa muke magana daga jihar Sokoto.
Kana tare da Governor Oganga.
To kadan daga muryarka kadan ba ma jin muryarka sosai.
Governor Oganga.
To muna jin ka.
To kuna magana game da mulkin da ake ciki na Balogo.
Eh muna magana ne akan gwamnatin shugaban Najeriya Muhammadu Buhari tsawon shekaru 8. Menene ra'ayinka dangane da wannan mulki nasa, sannan kuma me kake sa ran ganin sabuwar gwamnati da za a rantsar?
To magana gaskiya ni na ra'ayi dangane da mulki baban shekara 8 in dai ba ba da ba mai ba, saboda akwai abubuwa da dama wanda suke ya same su kuma sun canza rufin da ya same su. Sannan kuma mu ya arewa hadin sai amma mun ga tun cewa mulkin baban mu daɗi amma mun samu sabani haka. To a gaba kuma wannan gwamnati baba Bola mai shigowa muna mata fata alheri, muna zuwa Allah kaddar cewa duka shirin da a cikin ta Allah fara mana shi da ba mu alheri cikin wannan gwamnati za ta dai ina fata mu kawo gwamnatin baba.
To mun gode. Yanzu kuma za mu je jihar Kebbi, waye akan layi?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana?
Sunana Bala na Buta daga Shanga local government Samunaka, Kebbi State.
To Bala, menene ra'ayinka?
Hello?
Eh, muna jin ka.
Yawa. To ni abin da ke ra'ayina da mulki da ya wuce bayana mai girma shugaban kasa.
Ina ganin ban sani ba ku ta Malam Bala. Ina ganin ko kana da radio a kusa da kai ne dan muna dan jin kara kadan.
Insha Allah sai dai maka da network ina nesa da radio.
Okay, to menene ra'ayinka muna jin ka tun.
To yanzu cikakken fata ta dai abin da nake fata da shi mai girma shugaban kasa wanda za a rantsawa Bola Ahmed Tinubu. Sai ya tsaya da ya kwantar da hankalinsa ya bi talakawan Najeriya da halin da suke ciki. Yanzu mun muna fatan tsaro, tattalin arziki, samun ci gaba, gyara bangaren noma. To in Allah ya sa ya yi mana haka muka samu tsaro a gyara mana noma da iliminmu, in Allah ya damu sai mun samu cigaba. Ra'ayina kenan, Bala na buta daga Samunaka, Shanga local government.
To mun gode Bala. Yanzu kuma za mu je jihar Zamfara. Waye a kan layi?
Salamu alaikum warahmatullahi. Sunana Nasiru Hussaini Kurbi mai Gwanjo, sakataren mabugawa na jihar Zamfara.
To Nasiru, menene ra'ayinka?
So ra'ayina gaskiya ana son ba ma mai shugaba ne zuwan gado ma so Ahmed Bola Tinubu shawara. To siyasa ya wuce, a ajiye maganar siyasa ga baki daya ya ɗauka kowa da kowa, kamar yadda ya nuna cewa da Atiku Abubakar da Bola Dutta Obi da duk wani wanda ya wada a siyasa, al'umma ne kuma tare suke tun ana siyasa tun farko. Abinda addini su taso su haɗa kansu da baki daya a gina Najeriya, duk masu ɓangaren ci da siya da sauransu da baki daya a ajiye. Haka ma ina so in kira da jihohi da suka fi gwamnoni duk ga baki daya a zo a haɗa kai, duk maganar adawa a bar shi da baki daya a jayayi don a ci gaba da kamar yadda jihar Zamfara an ka samu sabon gwamna Dauda Lawan Dare, samu haɗin gwiwa ka tare shi da Tinubu su yi aiki a jihar Zamfara, musamman matsalar tsaron da ke faruwa jihar Zamfara, tattalin arzikin jihar Zamfara, a samu haɓakan arziki a duk jihohi, a dawo mu ci gaba da harkokin mu kamar yadda ka saba, kamar yadda ka san jihar Zamfara da zaman lafiya da sauransu shi nake fata ta da shi. Su kuma al'umma mu tsara bada goyon baya 100% kar mu dinga musu suka ko bacin shugabanni babu kyau. Da fatan ku tashi lafiya. Ni ne Nasiru Hussaini Kurgui mai Gwanjo bakin sauka sau.
To mun gode Nasiru. Yanzu kuma za mu je jihar Jigawa. Waye a kan layi? Alaikum salam. Amu alaikum salam wa rahmatullah.
Sunana Hashim Ahmad daga jihar Jigawa, karamar hukumar kafin Hausa daga tarayyar Najeriya.
To Hashim Ahmad, menene ra'ayinka?
Eh, ra'ayina ina yawa wannan shugaban kasa mai zuwa fatan alkhairi. Ubangiji Allah ya bashi ikon mulki na gari na kirki kasar nan da muke ciki, halin da muke ciki da tattalin arziki da noma da wasu abubuwa da ya haɓaka shi muke fata a kasarmu.
To mun gode Hashim da wannan ra'ayi naka. Yanzu kuma za mu je jihar Borno. Waye a kan layi?
Salamu alaikum. Sun boka ta zuwa ne daga Maiduguri.
To muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Alo?
Eh, menene ra'ayinka?
Eh, ra'ayina ma fita shugaban kasa Muhammadu Buhari bai taka rawar gani ba. Yace mene suke saboda. Alo?
Eh, muna jin ka. Ka ce bai taka rawar gani ba, duka irin ayyukan da aka yi na cigaba baka gani ba, harkar tsaro da harkar tattalin arziki. Da noma.
Cewa bai taka rawar gani ba, kawai hasada ne.
Okay, to muna jin ka.
Saboda duk wanda ya san jihar Borno da in ya zo yanzu ya ta abun ya canzu.
Wato an samu saukin tsaro kenan, matsalar tsaro kenan.
Gashi har za a zo a fara tonan mai, saboda shekara da shekaru abun ya tsaya, amma yanzu saboda an samu zama lafiya, gashi kayan aiki an kawo za a fara tonan mai. To kaga tabbacin cewa an samu kwanciyar hankali kenan.
To mun gode. Yanzu kuma za mu je Gashuwa, garin Gashuwa wato a jihar Yobe. Waye a kan layi? Hello.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Da wa muke magana?
Habibu ne na Malam Bala Baga Sakka. Ina magana daga Sokoto, Sambuwar local government.
Oh, to Habibu, menene ra'ayinka dangane da maudu'in mu da muke tattaunawa yau?
Ina fata Allah ya sa a yi adalci, kuma a sa kowanne aiki bayan Allah waɗanda suke neman aiki in makaranta da kuma waɗanda ya kamata ba sa da aikin yi, a sassaka su a cikin harkar aikin, kuma Allah ya taimaki kashin shatima da Ahmed Bola Tinubu, kuma Allah ya ba mu tsaro a ƙasar mu Najeriya.
To amin Habibu, mun gode. Yanzu kuma za mu je jihar Kebbi. Waye a kan layi?
Hello,
muna jin ka. Da wa muke magana?
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
Hafiz.
Na'am, da wa muke magana?
Yawa. Assalamu alaikum Haji Hafiz.
Na'am, na sauraron ka. Da wa muke magana?
To alhamdulillah, kuna tare da shi Alaba Asara ne. Kuna kiran ku Kebbi.
To shehu, muna jin ka. Menene ra'ayin ka dangane da maudu'in da muke tattaunawa?
Yawa.
To muna jin ka.
To alhaƙiƙa nan gaskiya Hafiz, wannan gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari ba lahi ta ɗaya kokari, amma muna roƙon Allah ya sa wannan ta rasuwa ju ta ɗan hita shi.
To amin.
Muna roƙon Allah ya sa ta ɗan hita shi, gaskiya ba lahi ya ɗan kokari sosai wallahi.
To mun gode shehu. Yanzu kuma za mu je jihar Yobe. Da wa muke magana?
Sunana ya lawan, ina magana daga nan garin Gatsamu a ƙaramar hukumar Jakus ta jihar.
To ya lawan, menene ra'ayinka?
Ra'ayina ni a game da gwamnatin Muhammadu Buhari, mu yan arewa maso gabar, yare mu ce Allah ya saka da alheri, Allah ya shi albarka. Saboda mun shiri da wurin zaman lafiya, mun samu tsaro iya daidai gwargwado wallahi. Sa'annan kuma gwamnatin Bola Tinubu, Ubangiji Allah ya ba ta ikon yi mana adalci, Allah ya mana jagora na gari.
To amin. To mun gode ya lawan daga jihar Yobe. Yanzu waye a kan layi? To da wa muke magana daga garin Jos na jihar Plateau?
Daga yalwan Shandan ne, karamar hukumar Shandan, Plateau State, Nigeria.
To muna jin ka. Da wa muke magana?
Arslan Muhammad, Baba Yaro, yalwan Shandan.
To Baba Yaro, muna jin ka. Menene ra'ayinka?
Ra'ayina shi ne wannan gwamnati da gaskiya ba kushewa ba madalla, saboda gaskiya abinda muke tsammani ba shi muka samu ba.
To me kuke tsammani wanda ba ku gani ba ko ba ku samu ba?
Mun yi tsammanin za mu samu ci gaba, za mu samu kwanciyar hankali da zaman lafiya. To gaskiya wasu wurare in ka ji abin ba a cewa komai. To saboda haka ko dai mu yi addu'a Ubangiji Allah sa wannan gwamnati za ta zo, zaman to mu samu biyan bukata da kwanciyar hankali bakin gwagwaro.
To Baba Yaro, mun gode da wannan ra'ayi naka.
A gode ku, huta lafiya.
To mun gode Baba Yaro. Yanzu kuma za mu je jihar Sokoto. Waye a kan layi? Hello.
Nawa Sokoto a Najeriya kala-kala. A gaskiya fatar da muke yi musamman ma ga sabon shugaban ƙasa, to muna fayi mai fatar alheri, kuma muna son musamman ma a wannan jiha ta mu ta Sokoto, musamman ma gabacin Sokoto, to a magance mana matsalar tsaro. Da a halin yanzu kananan hukumomin gabacin Sokoto akwai inda yanzu suke ganin dare, haka yanzu suke ganin rana, ake ganin suke ganin dare, babu kwanciya, babu kwana, babu kwanciya hankali. Muna kira ga wannan sabon shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ya magance mana wannan matsalar tsaro a wannan jiha ta mu ta Sokoto, sauran jihohin Najeriya wanda suke fama da wannan matsaloli. Muna fatar Allah shi miki jagora. Mai magana Bello Garba, ina Sokoto Najeriya. Na gode, mun gode.
To mun gode Bello daga jihar Sokoto. Yanzu kuma waye a kan layi? To ina ganin mun rasa wannan layin. To ina ganin duka da haka muka kawo ƙarshen daga wayoyinku. In Allah ya kai mu gobe sai a tara domin a kirawo a ci gaba da bayyana ra'ayoyi. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a taƙaice.
Labarin wasanninmu na ranar yau zai soma da ƙasar Birtaniya, inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Newcastle ta kai ga wasannin zakarun Turai na baɗi biyo bayan kunnan doki da ta yi da Leicester a ranar jiya banza da banza. Newcastle ta samu wannan matsayin ne bayan share shekaru 21 tana jira. Wannan nasara na zuwa ne shekara guda bayan 'yan ƙasar Saudi Arabia sun sayi wannan ƙungiyar ta ƙwallon ƙafa da ta ƙarƙare ta matsayin 11 a tebur kwaduren Premier League ta Ingila a shekarar ta gabata. Newcastle tana matsayinta uku a Premier League yanzu haka da maki 70, yayin da Liverpool ke matsayinta biyar da maki 66, abinda ke nuna ba za ta iya kamo Newcastle din ba. Ana wasa guda gabanin kammala kakar bana ta kwallon kafa ta Britania. Ita ko cin zarafin da ɗan kallo su kawa dan wasan club din Real de Madrid na kwallon kafa Vinicius Junior a ranar Lahadi ta gabata a Valencia, inda suka kwatam ta dan wasan da biri ya kara daukar wani salo a ranar yau, inda a yau dinnan ɗan sandar kasar Spain suka cafke mutu uku da suke zargi da hannu a cikin wannan lamarin. A daidai wannan lokacin hukumar kwallon kafa ta kasar Spain duk dai a ranar yau Talata ta yi kashedi na gargadi ga alƙalin da ke duba kyamara a cikin mota saboda rashin nashi aiki a lokacin wasar na hango masu wucin zarafin Vinicius Junior. A nasa bangaren shugaban kasar Brazil Lula, kasar Vinicius Junior tuni ya aikawa gwamnatin kasar Spain rashin jin daɗinsa akan abinda ya faru ga dan wasan kasarsa da ke buga club din Real de Madrid na Spain. Ita ko club din Juventus da tiran da kasar Italia ta ƙara samun kuma bayan neman buga wasan zakarun Turai a kakar wasannin kwallon kafa na baɗi, wannan ko biyo bayan zare mata maki 10 da hukumar kwallon kafa ta kasar Italia ta yi mata ranar jiya, wannan ko bisa zargin yin sarandan takardu na haraji. Wannan shi ya wurga ga club din na Juventus da tiran daga mataki na 3 zuwa na 7 a teburin Serie A na kwallon kafa na Italia na wannan shekara ta bana. Sai dai club din na Juventus yana iya dauka kara da ke iya kan yanke hukuncin karshe har zuwa ranar 4 ga watan June idan Allah ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
A gaida Haruna Mamman Bako da labarin wasanni. Kafin mu kai ga shirin mu na karshe ga wannan sako.
Mai burge Hausawa, sashen muryar Hausa.
Mai burge Hausawa, sashen muryar
Sashen Hausa na muryar Amurka na farin cikin sanar da ku cewa zai gabatar muku da shirye-shirye da rahotanni na musamman akan shagulgulan ranar 29 ga watan nan na Mayu na sauya ragamar mulkin Najeriya daga shugaba Muhammadu Buhari zuwa shugaba Bola Ahmed Tinubu.
Yaya mutanen Najeriya ke auna nasarori ko kasawar shugaba mai barin gado Muhammadu Buhari a cikin shekarunsa 8 kan karagar mulki?
Waɗanne irin kalubale ne ke jiran sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu?
Menene tunanin yan kasashen da ke mukoptaka da Najeriya game da gwamnati mai tafiya da mai shigowa?
Waɗanne irin matsaloli ne Buhari zai bayarwa Tinubu?
Yaya kuma Tinubun zai tinkare su?
Duk waɗannan na cikin abubuwan da za ku ji suna zo muku a cikin shirye-shiryenmu na rediyo da talabijin da kuma shafukanmu na sadarwar zamani wato internet.
Ku ci gaba da kasancewa da sashen Hausa na muryar Amurka. Kada ku yarda a ba ku labari.
Sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannunku.
To madalla, yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
A takaice, a yau Talata wani babban jami'in Rasha ya yi ikirarin cewa sojojin Moscow sun dakile wani harin tsallaken iyaka daga Ukraine, kuma Rasha ta kashe sama da mahara 70 a wata fafatawa da aka kwashe sa'o'i 24 ana yi. A cikin yanayin yaƙi yana da wuya a tabbatar da sahihancin ikirarin game da farmakin da aka fara a jiya Litinin ko kuma ma waye kai shi. Moscow dai ta dora alhakin harin akan sojojin Ukraine da ke zagon ƙasa, yayin da ita kuma Kiev ta ce san ba haka bane, bore ne daga masu adawa da Kremlin. Mataimakiyar ministan tsaron Ukraine Hana Malia ta faɗa a yau Talata cewa 'yan adawar Rasha da basu ji daɗin manufofin shugaban Rasha Vladimir Putin ba su ne suka kitsa kai harin. Da alama wani shugaban kungiyar Al-Shabab ya tsallake rijiya da baya a wani hari ta sama da sojojin Amurka suka kai a Somalia, a cewar kakakin rundunar sojan Amurka a yankin Afirka da ake kira AFRICOM a takaice. Bayan binciken tantance barnar da aka yi a farmakin, rundunar AFRICOM na tunanin cewa wani shugaban kungiyar Al-Shabab ya jakkata sakamakon harin, abinda Lieutenant Timothy S. Patrick ya faɗa wa muryar Amurka kenan.
Thomas Sauraro, a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. yanzu a madadin Maryam Dauda da ta karanto labarai da Daji Ballawi da ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu Carl. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.